أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدور حكا بركة مدكاك سادوا وأن مسألة جميع البركة نحن سبيل مالك رضي الله عنه ويكي وأن قريم البركة نسكتو وأن مجلس بنام البركة نتفسير وتر رمضان يومنا لتنم عشرين دخلو ذوات رمضان أشكال الدبو دريه لدحبين دخلو bayan ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan 4 na shekarar 2022 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul sajda, kuma a karatun mu da jiya mun tsaya karshen aya ta 6 daga cikin ayoyin wannan sura. Yawan Allah da zamu dora daga aya ta 7 wacce aka karanto mana yanzu, amma kafin malamin ya karanto mana ita sai da ya haɗo da ayoyi biyun da suka gabace ta, saboda alaƙar ayar da zamu tashi yau da ayoyin da suka gabace ta. Ya dauko inda Allah yake cewa yudbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Bayanin da muka karanta da shi jiya cewa Allah yana tsara al'amari daga sama zuwa ƙasa, sannan al'amarin ya koma zuwa gare shi a wani yini wanda farkwadon wannan yini shi ne shekara 1000 cikin abin da kuke kirgawa. In yi bayanin sadiya a ƙarshen tafsirinmu, haka nan Allah ya ce zalika alimul ghaibi wash-shahadati al-azizur rahim. Da yin haka shi ne alimul ghaibi, masanin ghaibu abin da ya faku, wash-shahada da abin da ya bayyana, kuma shi ne al-azizu mabuwayi wanda babu abin da ke gagararsa, kuma shi ne ar-rahim mai jin kai ga duk wanda ya tuba zuwa gare shi. Waɗannan su ne da muka karkare a kansu jiya. Yau za mu ɗora da ayar da take biyar su, wacce tana da alaƙa da can da yake zalika alimul ghaibi wash-shahada. To alimul ghaibi wash-shahada nan, wannan masanin gaibi da abin da ya bayyana, shi ne allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu ko khalqahu, shi ne wanda ya kyautata komai da komai. Khalaqahu isa ga jira'ar hafsu da fathal lam. Idan kuma da fathal lam sai ya zama fi'ili, daga fi'ili sai ya zama allazi ahsana kulla shay'in khalaqahu. Allah shine wanda ya kyautata duk wani abu da ya halitta. duk abin da Allah ya halitta to Allah ya kyautata shi ma'adin kyautata shi kamar da Ibn Jarir da Tabari yace shine inganta masa rayuwa ya kyautata masa rayuwa to wannan shine kyautata kowanne abu da halitta Allah ya halitta sai qira'ar kuma allazi ahsana kulli shay'in khalqahu wanda ya kyautata ma komai da komai halittarsa kaga tana iya kuma zuwa ga wancan ya kyautata duk wani abu da ya halitta koko ya kyautata ma komai halittarsa amma kuma tafsira da Ibn Jarir ya kawo daga wasu magabata cewa kyautata wanda ake yi nufi nan Allah ya wa dukkan halittarsa kyautatawa shine ya shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da zai amfani ta kamar da yake cewa wallahi khalaqa fa qaddara wallahi akhraja al-mar'a waj'alahu ghithaa'an hasbika rabbika al-a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هذا الذي قدر فهدى والذي حلتا سنن يقدر ثم يشير ده قوه دابه زوا ga abin da yake shine maslaha zuwa gare ta kowace dabba ta san inda za ta fita samu abinci kuma ya nuna mata ya gwada mata hanyar da za ta fita nemo abincin ta wannan shine fahada sai ya shirye Allah ya shirye da kowace halitta zuwa ga hanyar da za ta fita samu arzikinta da abincinta to suka ce shi ma haka wannan fasara suka ce allazi ahsana kulli shay'in khalqahu wanda ya kyautata ma duk wani abu da ya halitta ya kyautata masa abin da zai inganta masa halitta wanda zai inganta masa rayuwa da abin da ya shafi arziki da abin da ya shafi abinci duk Allah ya shirya da komai zuwa ga yanda zai sa وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ كَمَا يَفْعَلُ حَلَّتَ الْأَدَمُ دَغَ يُنْقُو شِينِ طِين دَكَ لِتَ دَنْ أَدَمُ فَارُ فَارَ حَلَّتَ أَدَمُ شِينِ حَلَّتَ كَكَمُ أَنَّبَ آدَمُ كَمَا أَنَّبَ آدَمُ لَا يَحْلِتَ شِي يُنْقُو دَغَ اللَّهِ شَيْءَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ مَنْ حَلَّتَ دَنْ أَدَمُ دَغَ يُنْقُو وَنَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ حَلَّتَ مَنْ دَغَ يُنْقُو ina nufin halittar tushenmu da aka halitta shi daga yunƙu kuma ma ba ma rasa da sama tun da shi ne asalin tushenmu kamar da yake cewa huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala haka Allah ya ce sa bada khalqal insani min tin al-adam na farko sannan sauran da suka biyo bayan shi bayan dan adam na farko matarsa ita ma Allah ya halitta ta min tinin sannan sauran kuma Allah ta'ala ya yada su daga ruwan madiyi ومن يتعلم الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونقول أن رجالا كثيرا ونساء سنة الله لتكبر مروا مليكا عند بيان ذي الضحى
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
الله يقول ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أن الله يسكى النسل nasal shine zuri'a dan ya halitta dan adam ya halitta asalin tushen mutane asalin uban dan adam shine annabi adam Allah ya halitta shi min dinin daga yunbu sai Allah ya ce summa ja'ala naslahu sannan Allah ya sanya zuri'arsa min sulalatin daga tatsa ita ce sulala sulala abin da aka tatsa min sulalatin min ma'in mahinin tataccen ruwa wanda yake wulakantacce shi ne mahinin kaga mahinin abin da yake wulakantacce to dan ana nufin abin da yake mai rauni wanda yake da wani katabu wanda ya fito daga cikin ka sai kai wanka duk wannan Allah ya ce to daga nan Allah ya halice dan adam thumma sawwahu sannan ya daidaita shi wa nafakha fihi min ruhihi ya kuma busa mutum da rayuwarsa ya daidaita shi ya halitta masa duk abin da yake bukata na kasusuwa da jijiyoyi da nama da fata da komai sannan sai Allah ya busa masa rayuwa wannan rayuwa ita ce min amrillah dan adam yana iya sassakawa ya gina mutum mutumi da kasa ya tsara masa komai kuma bai iya busa masa rai busa rai daga cikin al'amarin Allah yace wa yas'alunka ar-ruhu qul ar-ruhu min amri rabbi sai Allah yace wa nafakha fihi min ruhihi da karansa na Allah ya fi zaman Allah ba na saboda mallakar Allah dinga kiyayewa da abin da yake jingina wa Allah abin da aka jingina wa Allah idan abu ne mai tsayuwa da kansa to abu ne ba Allah ba an jingina shi ne zuwa ga Allah jinginar abin halitta da mahaliccinsa kaga ruhihi ransa ma'ana ran da Allah ya halitta ba rai da yake na ba wai siffa bane daga cikin siffar Allah saboda rai abu ne mai zaman kansa haka ne da Allah yake cewa na qatallahi قال لهم رسول الله ناقة الله فقال ناقة الله تابوها الله قال تابوها الله معناه تابوها واتتها للتكية كمما للتكية مع الله حكنا رسول الله فقال أنجمكنا رسول زواج الله فقال شما رسول نبا منزان الله معناه منزون يولي الله يا أيكوش وهكا إذن إضافة كما أنت رحمة الله أما رحمة الله وبركاته عليكم كما رحمة الله رحمة الله kaga rahamar Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah saboda ita rahama ba aba bace mai tsayuwa da kanta kamar naqatullahi kamar baitullahi kaga wannan baiti taki yana iya tsayuwa da kanta ba sifa bace amma duk abin da yake sifa kace ilmullahi to kaga wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah haka nan rahmatullahi rahamar Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah ita sifa ta Allah ba ta rabewa da Allah aka cewa Allah daban siffarsa daban ko an yi lokacin da Allah bai siffantu da wannan siffa ba kaga fil azal babu lokacin da Allah bai siffantu da siffofin sa ba babu lokacin da Allah bai siffantu da rahamarsa ba babu lokacin da Allah bai siffantu da ilimin sa ba babu lokacin da Allah bai siffantu da ganin sa da jin sa da duk wata siffa ta shi tana nan tare da Allah tun fil azal kuma tana nan bai wanzuwa tare da Allah ba ta karewa haka siffa tana tare da Allah amma abin da yake ba siffa ba to wannan ana jingina shi ga Allah jingina zuwa ga halitta jingina ta jingina halitta da mahaliccinsa ko abin mallaka da wanda ya mallake shi to duk irin suna Allahi irin su Abdullahi kamani ko annahu lamma qama Abdullahi yaduhu duk irin wannan jingina yadda yake da idafa jingina ce da nuna cewa ko dai abin mallaka zuwa ga wanda ya mallake shi ko abin halitta zuwa ga wanda ya halitta shi kamar nan fa nafakha fihi min ruhihi daga ransa ma'ana daga ran da dama Allah ne kowane rai dama na Allah ne to shi ne irin wannan kamar abdihi haka yake ya ce wa nafakha wannan ya ruɗa da nasara da Allah yake cewa annabi Isa wa ruhun minhu sai suka aza cewa ai wani rai ne daga Allah ma'ana wani bangare ne na Allah saboda inda siffa ce ta Allah kaga siffa ta Allah ba ta rabewa da Allah haka nan ma da Allah ya ce annabi Isa ruhi ne daga Allah sai suka ce to kenan annabi Isa bangare ne na Allah haka ta nan suka rudu saboda bambance wannan idafa wannan idafa ce ta jingina abin da aka mallaka zuwa ga wanda ya mallake shi da abin da aka halitta zuwa ga wanda ya halitta shi za ka ce ne take cikin su jingina hama zuwa ga Allah ba wannan daga cikin abin da ya rudu da nasara suka ce annabi Isa bangare ne da Allah ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في الله يسجى مكو هذا هو أنه معنى دان أنه ندكو أكي أركو حوكا دوان أكي دبان بيتي وبدأ خلق الإنسان من حين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين نسله كبير أنا مغانا غمتنغو دا وبدأ خلق الإنسان شي متن ثم جعل نسله شيء ان ادم اكفن يزوري من سلالة من ماء مهين ثم سواه اغا سواه انا كما ان ادم ونفخ فيه من روحه يبوس مس دغ رايوسا اما da aka zo nan sai aka ce waja'ala lakum domin ka ku dauka wani ake da ban bada ko ake da ku ake dukkan waja'ala lakum as-sam'a yasanya muku ji wal absara yasanya muku gani asida ya sanya muku zukata Allah ya ce kalilan ma tashkuru amma kadan ne daga cikin ku ke godiya kada kalilan ma tashkuru ta wannan ji ko ko zamana kalilan ne shukrukum ko kalilan ma tashkurun ko zamana kalilan daga cikin ku ke godiya koko a kalilan shukrukum ko ya zama na godiyar da kuke yi ta karanta ba ta yi daidai da Allah ya baku Allah ya baku cuta mai yawa amma gashi kun yi godiya la ba su kun yi godiya amma godiyar ta karanta ba ta kai godiyar da ya kamata a ce ta kai da wannan ni'ima mai girma ba to da haka wannan da Allah ya nuna mana cewa godiyar mu ga ni'imomin da yayi su gare mu san karanta ya kamata a ce godiyar mu ga Allah ta yawaita saboda girman ni'imar da yake a gare mu da kuma yawan wannan ni'ima wanda wannan yana nuna mana yadda Allah ya halitta dan adam to kaga wanda Allah ya halitta shi a haka sai gashi kuma ya wayi gari shine mai jayayya ga Allah shine mai cewa ya za a yi abota ga Allah shi kadai shine mai cewa Allah ya saukar da ruwan sama ya ce a ba a maganar Allah ne dai ai maganar necha ce ta kawo ruwan sama necha ce ta kawo kaza to kaga wannan duka rashin godiya ne yana godiya ya san Allah ya san girman ni'imar da Allah ya masa a bai mutunce ma Allah ba Allah ya ni'ima ya ce a dinta ce ta kawo Allah ya kaza ya ce a wanda jin kira shi ga Allah ba
wa qalu a idha dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid بل هم بلقاء ربهم كافرون
الله يتشي وقالوا لك كيف شنقو ديسو شين وانا مغانا إذا الله يكو مزر منزو منزو يكراسي شو أكو ذوكو كتك الله دبوتاشي شكري كما إذا مكوكا يحكا الله زي مكو يتعون ساكو إذا مكوكا جي تو الله زي أزفتدك سمو دبايا مكو موتو الله زي تادكو zai muku hisabi akan ayyukan nan da kuka yi da wannan sako da nazo muku da shi in ba ku karba ba Allah zai tambaye ku akai kuma zai muku hukuma akan rashin karban wannan sako daga ci gaban da suke cewa a idza zalalna fil ardi yanzu a she idan mun bace a cikin kasa kaga ya bace idan ba a ganshi ba a ce ina wani ai wani ya bace a ribibi shi ne irin wannan a ce ya bace a ribibi ya kenan ka da ya bace a ribibi saboda yawan jama'a ba ka gane shi ko a ce ai nono ya bace a cikin ruwa saboda yawan ruwan ya fi karfin ka inda nonon yake abu mai kadan idan shiga cikin abu mai yawa sai a ce ya bace a ciki wannan shine ma'anar yanda malamai suka fassara kalmar lalna suka ce idza zalalna idan muka bace ba bacewa na bata na rashin sanin gaskiya ba kuma da mutum ta suke to suna nufin idan muka bace a cikin kasa ma'ana kasosuwan mu suka zama kasa taje da kasa ba ka iya gano su kuma da sun riga sun shige ciki sun bace a cikin kasa ashe idan mun bace cikin kasa a inna la fi khalqin jadid ashe ba a ji dawo da mu a sake mana wata halitta sabuwa kuma wannan shine abin da yake tawa suna kawo wannan tambaya mun babin karyatawa wani ce ban yi hayyar da zamu wahiyin haka nan suka ce ila kunna turaban wa izaman inna la mab'uthuna khalqan jadida da sauransu sai Allah ya ce bal hum biliqa'i rabbihim kafirun kawai ba wai suna karyatawa ba ne lalle suna ganin hujjojin da take da su ko tunanin su ko hankalin su ya nuna musu lalle lalle bai yiwuwa sai Allah ya yi tsare su Allah ya ce ba haka ba iyaka ne kawai su sun yi wa kansu matsaya na kafircewa da karyatawa ga ayoyin Allah amma kansu a tunanin su sun san cewa Allah da yayi su farko da iya mai da shi yace wa zaka balana masalan wa nasi khalqahu qala man yuhyi al-izam wa hiya ramim Allah ya ce kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra ai san san cewa Allah din halice ta tun farko yana iya mai da shi haka na wata rai ce da su kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ce ku kasance hijaratan aw hadida ko ku zama dutse ko ku zama karfe ko ku zama duk wata halitta da take da girma a zakatan ku Allah ce in kun zama zai iya mai da ku yanda kuke daga ikon Allah ga mai da ku halitta ku yanda kuke abu ne sauki a gare shi to daga Allah ya ce kawai ba wai sun yi haka ba idan suna ganin Allah bai da iko ko kuma suna shakku game da ikon Allah a sun yi ne kawai saboda san wa kanta matsaya na su kafirce kuma tsaye a kan kafirce wannan shi ne Allah ya ce kul
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
Allah ya ce kul yatawaffakum malakul maut, malaku da fathal lam shi ne malaika, malik da kasrar lam shi ne sarki. Kuraka malakul mauti mala'ikan mutuwa, kaga an jingina shi zuwa mutuwa, saboda shi ke an san rayuka, wanda da ya anshi ran nan sai a shiga cikin mutuwa. Wannan shi ne malakul mauti. Ya zo a wani hadisi kamar yadda Ibn Kathir ya ce, hadisi ya zo da ce da an mutansa da suna Azra'il, cewa mala'ikan da ke an san mutuwa sunan shi mala'ika Azra'ilu. Ita ma hadisin bai inganta ba, amma kuma sunan ya shahara. Sunan ya shahara da cewa Azra'ilu shi ne mala'ikan an san mutuwa. Amma sunan shi da Allah ya ambace shi da shi Al-Qur'ani shi ne malakul mauti, mala'ikan mutuwa. Allah ya jingina shi zuwa ga mutuwa. Haka duk kowane rai kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai mai danta da mutuwa ce. To da kake nan kaga kenan kowace rai sai ta yi arba'a da wannan mala'ika na mutuwa. Anan Allah ya ce shi ke amsar rai. Akwai ayar da kuma Allah ya ce Allah ke amsar ran da kansa, inda Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah shi ke amsar rayuka lokacin mutuwarsu, duk wacce lokacin mutuwar ta zo to Allah ke amsar ranta. Wallati lam tamut, ita kuma wacce lokacin mutuwar ta bai zo ba, fi manamiha, Allah na amsar rayuwar ta a baccinta. Idan tai bacci sai Allah ya amsar rayuwa, sai zamana Allah ya haɗa amsar rayuwar gaba ɗaya, da wanda za ta mutu, da ran da za ta mutu cikin dare, da wacce za ta yi bacci ta farka, duk Allah zai amsar rayukan gaba ɗaya. Sai fa yumsiku allati qada alaiha al-maut, wacce ya riga yanke cewa a cikin wannan baccin za ta wuce, za a garce zuwa mutuwa, sai ya riƙe rayuwar ba za ta dawo ba. Wa yursilu al-ukhra, sauran kuma sai ya sake su, sai su koma ga jikunkunansu, ila ajalin musamma, zuwa ga wani ajali sananne wanda Allah ya kiba, sai an cin masa, sannan a tafi zuwa ga Allah. Kuma wannan ayar Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa, Allah da kanshi ke ansa rayuka. Abin da Allah ya ce shi ke ansa, saboda mala'ika bai yin aikin nan sai da izinin Allah. Allah ke ce masa tafi an shi rayuwar wani a wuri kaza a lokaci kaza, sannan mala'ika ya tafi. Kenan Allah shi ke yi, shi mala'ika aikinsa zartar da umarnin Allah. Wannan kenan. Wata ayar kuma Allah yake cewa mala'ika, ba mala'ika ne ke ɗaukar rayuwa kuma, mala'iku ne da yawa. Kamar da yake cewa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Kaga tawaffathu, kaga mutum guda, mutum guda ba mala'ika guda ke ɗaukar rayuwarsa ba kenan, rusuluna manzanninmu da yawa. Kaga da cewa ya tawaffathum, da ana iya fassara cewa tawaffathum rusuluna, manzanninmu ke ansar rayukansu. Amma da ya ce tawaffathu, kaga mutum guda, manzanninmu ke ansar rayuka. Shi kun ga mala'ika mutuwa ba shi kaɗai ke ansar rayuwa ba. Wannan malamai suka ce kamar yadda zuwa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙararar hadisin Bara'a bin Azib, wanda manzo Allah ya bayyana yadda mala'ika ke zare rai daga jikin ɗan adam. Ya ce idan lokacin mutuwar ɗan adam, idan na ƙwarai ne, mala'ikan mutuwa zai zo tare da rakiyar mala'ikun rahama. Kaga kuma mala'ikun rahama, su aikinsu kawai da mala'ikan mutuwa ya anshi rai, sai su anshe ta. Sannan shi kansa mala'ikan mutuwa yana da mataimakansa, wanda su za su tattaro ran, su za su harhaɗo har sai ran ta zo daidai inda za a zare, shi mala'ikan mutuwa sai ya zare. Amma yana da mataimaka da ke tattaro ta, a kawo ta daidai inda zai zare. To saboda waɗannan mataimaka su ne Allah wani lokaci ya ce tawaffat rusuluna, manzanninmu ke ansa rayukansu. Da an zo mala'ikan mutuwa zai zare. Mala'ikan mutuwa na zarewa, idan na ƙwarai ne, dama mala'ikun rahama su suka rufa masa baya, yana zare ta sai ta aiki rayuwa, sai su sata a cikin likafani na gidan aljanna da suka zo da shi mai tsananin ƙanshi, sai a haura da rayuwarsa sama. Idan na ƙwarai kenan. Idan ba na ƙwarai ba ne, lokacin da mala'ikan mutuwa zai taho, maimakon mala'ikun rahama su rufa masa baya, mala'ikun azaba ne za su rufa masa baya, kuma za su zo da littafani daga gidan wuta. A lokacin da waɗannan mala'iku suka zo, mala'ikan mutuwa shi ke wa rai magana, yana magana da rai. Ya zo zai ce da ita, idan rai ta ƙwarai ce, zai ce ya ayyatuha an-nafsut tayyiba ukhruji ila rahmatillahi wa maghfiratihi wa ridwani, fito zuwa ga rahmar Allah da yadda Allah da gafara Allah. Yace sai ran nan ta fito tana shauki, saboda an ce ta fito zuwa ga rahmar Allah, sai yace sai ta fito tana shauki, sai ta fito cikin sauki. Annabi ya kutanta saukin fitar ran mumini, yace kai ka ce tulu ne na ruwa aka tashi ke zuba, kamar da kanka tulu wanda zubar da ruwa a hankali yake fita ba tare da wahala ba, ba tare da tsanani ba. Yace to haka ran mumini ake bare shi daga jikinsa. Yace idan ku ba na kwarai ba ne, mala'ikan mutuwa tun daga maganar da zai maran nan idan hankalin ku bai tashi, yake ya ayyatuha ruha al-khabitha, yake mummunan rai wacce ke cikin mummunan jiki, yace fito ila qabrillah, fito zuwa ga fushin Allah. Daga nan ta tsorata, ta tsorata ta nemi mafaka, sai ta tafi ta warwatsa ko ina a jiki domin ta fito. Kaga ita wacce san fita take, ita ce an ce fito zuwa ga rahmar Allah. Ita ko wannan zuwa take a cikin jiki, idan ta samu mafaka ko ina ta har hadin kar ta fito. Nan sallallahu alaihi wasallam ya ce fi subhanansa, sai ya kuzgo daga kalmar fuzga. Jin kalmar fuzga tana nuna maka tsanani. Annabi ya ce zai sa hannunsa ya kuzgo ta da karfin tsiya, haka yake zare ɗan kafirai. Allah ya ce walau tara idh tawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhayat. Da zaka ga lokacin da mala'iku ke ansan rayukan kafirai, kaga suna dukan fuskokin su da bayan su, suna cewa akhriju anfusakum rayukan ku, alyawma tujzauna adhab alhun bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra alhaqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Fi yawm za a muku sakamakon azaba ta wulakanci, saboda maganar da kuke faɗi ga Allah ba ta gaskiya ba, da kuma girman kai da kuka sanki kuke yi. To wannan shine kafara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabanta yadda mala'ikan mutuwa ke kare ran a wani hadisi, ya ce kai ka ce irin tsinken nan ne na ƙarfe, tsinken ƙarfe da ake gashin kile da shi, wanda tsinken ne yana da haƙwara dama da hagu, dama da hagu, haka haka tsinke mai haƙwara ga shi a tsaye, amma yana da haƙwara wannan yana nan wannan yana, saboda a jiki ake sassaka nama sai a gasa shi. Annabi ya ce to kamar irin wannan tsinken ne, aka lullube shi da fata, jiƙaƙƙiyar fata shine asufi bulul, ku samu wannan tsinke na gashin nama a lullube shi da fata irin fatar dabba, fatar rago kuma kamancin su, duk akiya da aka lullube shi da shi, sai aka yi kokari a fusgo wannan karfan daga jikin fatar nan ba tare da an warware fatar ba, a fiddo da karfan ake so a fusgo shi sai ya fito. Kaga irin wannan tadi zai wa fatar tadi ya mata kaca-kaca, sannan kuma zai fito da wani irin yanayi na tsanani. Annabi ya ce to wannan shi ne misalin yadda mala'ikan mutuwa ke fuskantar rayuwar kafirai. Allah ya mana tsare, Allah ya sauƙaƙa mana. To wannan shi ne Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut, mala'ikan mutuwa, alladhi wukkila bikum, wanda aka jingina da ku, ya jingina ku da su. Akwai hadisai da dama da malaman tafsiri suka kawo, musamman Ibnu Kathir ya kawo hadisai da ruwayoyi daga magabata da yawa, cewa mala'ika ke mutuwa a kowane yini, cewa gaba ɗaya duniya an mayar masa ita kamar kai ka ce wani faranti ne a hannunsa, yana jujjuyawa duk inda ya so, ya leƙa wannan gida, ya leƙa wannan, ya ga ina ne yake da kwastoma, yana da kwastoman shi na yau a gida kaza yake. To da haka yana yake har cikin da yakan kai ya san ya fi mutanen gida sanin membobin wannan gida. Saboda jira kawai Allah, umarnin Allah yake jira, ɗauki wannan sai ya ɗauka, ɗauki wannan sai ya ɗauka, ɗauki wannan sai ya ɗauka. Za ka fi ruwaye da dama na aikin mala'ikan mutuwa, shi zai anshi rayukan dukkan halittu, ya anshi rayukan aljanu, ya anshi rayukan mala'iku, har aka inda Allah zai tambaye shi yanzu wa ya saura. Sai ce Allah ya zuba wanda ya saura, face daga kai sai ni, sai mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il. Allah ce da shi fa baka an shi rayuwar mala'ika Jibril da Mika'il da su ma bayi ne daga cikin bayi mala'ikan mutuwa an shi ran mala'ika Jibril da ran mala'ika Mika'il sai Allah ce da shi yanzu ya saura sai ce ai Allah yanzu babu wanda aka dace da rayuwa gaba ɗaya a ko'ina face daga kai sai ne mu kai ke da rayuwa Allah ce da shi kai ma abdun min ibadi kai ma bawa ne daga cikin bayina mutu sai ya mutu nan take shi kansa mala'ikan mutuwa yana da lokacin mutuwarsa a lokacin ne ba zai saura babu wanda ya saura sai Allah kullu shay'in halikun illa wajha kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram haka ne yace wa tawakkal 'ala al hayy alladhi la yamutu shi ne rayayyen da bai mutuwa to da Allah shi kadai shi ne bai mutuwa mala'ika jibril zai gama aikin ka kuma shi ma zai mutu summa ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangiji ku za ku koma idan mala'ika ji mutuwa ya amshi rayuwar ku ba shikenan makamin kafirai tunani kafirai tunani shi kenan an mutu an kare kuma ya tabe abin da kai shikenan kai a banza duk wata ta'addanci da kai da duk wata ta'asa da kai da duk wani kangara da kai da duk wani sabon Allah da kai ka mutu shikenan ka riga ka huta duk wanda ka ya tafi a banza ka riga ka sha ka mutu ka sha to kaga ba haka bane Allah ya ce summa ilaina turja'una yasa za su yi ta ta'asan su saboda ba sa tunanin cewa akwai tashin alkiyama za su yi ta sabo ba sa tunanin akwai tashin alkiyama tunanin cewa akwai wannan rana da zaka koma ga Allah ya saka maka da aikin da kai kike zakka kauce mu wata biyu Allah ce wailul lil mukaffifin alladhina idha ktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Allah ce azaba da bane ta tabbata ga masu tauye mudu wadanda suke alladhina idha ktalu ala an-nasi yastawfun idan su suka zo aw daga wurin mutane za su auna hatsi Allah ce to ba sa yadda sai san cika ta mudu cikakke za a cika ta musu baka ita ka kware su ko da kwaya hatsi da yawa in su za su saya sai sun abin da suka saya sun cika ta sun tabbata sun an shi abin su hakkin su cikakke amma idan su suka zo mayarwa ga mutane mutane sun zo saya a gurin su kamar da suka so ina laifin a ce su sayar wa mutane kamar da su ma sai da aka cika musu mudu suka saya to su ma sai su cika mudu su sayar maka tare da riba kan san so ne rago ba sai to kai mun sayar maka shabi amma yanda suka so cikakken mudu sayar maka da shi cikakken mudu ba haka suke ba idan sun zo sayar maka bayan gashi sun maka kari sun ce mudu shabi ne ko mu kan mudu ko mu naira goma maka so duk da haka kuma sai su tauye maka mudun su kebe maka wani abu a ci ko a lotsa mudu ta sama da kai za ka gan shi yayi zororo amma an zaftare ta ka kai baka sani ba to Allah ya ce wannan shine shine wai za ka luhum aw wazanuhum yukhsir sai Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawm yaqumu an-nas li rabbil alamin to dan mutane ba sa tunanin cewa za a tada su kaga wannan cewa ashe ba sa tunanin za a tada su ashe tunanin cewa za a tada kai yana sa ka daina sako yana sa ka daina kin haƙoƙin mutane saboda in ka san cewa za a tada kai to shi kenan za ka yi abin da za ka yi za ka bukanta shiri na wannan hisabi da zama amma da maka ka ɗauka wani zafi kafare za su yi ta'addanci zuwa sakin shakkun komai saboda su a ganin su da sun mutu sun ƙare da wannan ayar Allah ya nuna cewa mutuwa ba ƙarewa ba ne in ka mutu za ka koma ga Allah sannan Allah ta'ala ya maka bayanin abin da kuke kake aikatawa kamar da yake cewa inna al-mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سوى نند كتي غوجي ما ذاك ساميو انا ما متوا سيمي ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة لا كوما ga masanin gaibu da abin da ya bayyana in kun koma gare shi sai me yubikum ma kuntum ta'malun sai ba ku labari da abuwan da kuke katawa ba da labari wanda ya hada da sakamako na'am
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
Allah ya ce walau taraha idan ma da zaka gani ko da zaka gani kaga da zaka gani sharadi ne idan zo sharadi sai zama da jawabu sharadin an hazure shi ma'ana da zaka ga wannan yanayi da zan baka labari ko da zaka ga mummunan abu ko da zaka ga babban abu mai ban mamaki shine me idil mujrimuna nakisu ru'usihim yayin da shine izna lokaci ne an ce iz lokacin da ko yayin da lokaci ya riga shude da za ka ga lokacin da al mujrimuna nakisu ru'usihim lokacin da mujrimai masu laifi masu sako masu kangarewa Allah wadanda suke cewa idza zalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid wanda ke cewa yanzu kan kafin wai in mun mutu za a iya tare mu da irin wannan magana da izgili da girman kai da dawa irin waɗannan mutane da suke kagawa yanzu suke izgili suna dariya suna cewa waye amman yuhayyal izama wa hiya rami wa isai rayar da wannan kashi bayan ya bibiye Allah ya ce waɗannan mutane da suke fankama suke sakama suke kayyatawa suke izgilan ciki ke shewa Allah ya ce da zaka gansu lautsa idil mujrimuna nakisu ru'us da za ka san su lokacin da suke duka kansu kasa saboda ga abin da suka kareta ya bayyana abin nan da suke cewa ba haka bane sai gashi sun gani zahiri ga su Allah ya ce afa sihrun hadha am antum la tumtir sai ga su kararraga su ga abin nan cewa da suka ba za ta su ba sai ga su cewa yanzu ku din ne ko ba ku bane rayar da ku din kai koko Allah ya gagara sai ga su ba su bakin magana ga su sodin ne Allah ya ce wa kad kasira allazina kallabu bi liqa'i llahi hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha lokacin da zaka gansu gashi nan suna karyatawa sai gashi yanzu kiyama ta zo kararragata yace walau tara idzu qifu ala rabbihim ba zaka gansu lokacin da za a ci da su a gaban ubangijinsu suna cewa wai isai ta da mu amma mace wa zai ta da mu wai isai raya kashi yanzu wannan kashin kana nufin akwai wanda isai raya shi Allah ya ce ina ma da zaka gansu idzu qifu ala rabbih lokacin da ka tsaya su a gaban ubangiji dan da suke cewa bai iya ta sai Allah ya ce da su alaysa hadha bil haqq wai shin wannan ba gaskiya bace kuma cewa ba iya raya da ku yanzu ba ku din aka tayar ba gaskiya bace ba kuma ne qalu bala wa rabbina sai lalle wallahi ya ubangiji mu mun rantsi mun yarda gaskiya ce da mun ga mun nan mun kada sai Allah ya ce fa zo ku azaba dan tuna azaban nan ku kike cewa kaga ke din gaskata wasu a wannan dinge bai tsina na musu komai shine nan ma Allah ya ce da zaka gansu lokacin kansu a duke naki suru usihim suna cewa rabbana absarna wa sami'na nan akwai tadirin yaquluna walau tara idhal mujrimuna naki suru usihim rabbana ay yaquluna rabbana min allati wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum ay yaquluna salamun alaikum kuma nan ya kuluna suna cewa rabbana absarna wa sami'na ya ubangijin mu mun gane mun ji absarna mun gane kararraga mu wanda yace alaysa hadha bil haqqi kace ga mu kararra mun gane wa sami'na kuma mun ji da mu mun gane mun ji yanda muke gani muke ci muke gani kada gashi har yanzu ma asmi' bihim wa absir yawma yatunana nan da zasu zo mana sun ji kuma sun fi gani dan haka farjina wannan shine bukatar su wannan shine roƙon su a gurin Allah kafin su kawo roƙo sai da zuga bata da shimfiɗa shimfiɗar ita ce absarna wa sami'na mun ji mun gani mun yadda yanzu ya Allah mun miƙa wuya mun sadaukar mun gamsu mun yi imani haka roƙon mu bukatar mu shine farjina hukumar da mu na'mal salihan zamu aikata ayyuka na kai inna muqinuna lalle mu yanzu mun sami yaqini yaqini shine ilimin da aka same shi ta hanyar da ya kaida shi kamar ilimin da ka gani karara da idan ka ko abin da ka taba shi wannan suna cikin yaqini da Allah yanzu mun ga yaqini ba ma iyawa amma ba ma karyatawa kamar yadda suka ce bayyana fa in udna fa inna zalimun kamar mu idan har muka sashi komawa to lalle mun tabbata a zalimai zaka bukatar su Allah ya sake mai da su yanzu sun yi gaskiya kuma sun yi da sanya imani sai Allah ya ce
walau shi'na la atayna kullu nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
الله يتشي ولو شئنا la ataina kullu nafsin hudaha wannan kalma ce da Allah ya kawo ta kafin ya baka sakamakon su da kun ga da suka ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun an san da Allah ba su shi fa zuqu bima nasitum lika yawmikum kaga an san tana dafe kamar da cin ce walau tara yuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina sallah tazuqu al azab bima kuntum takfurun dan da azaba saboda kafircin da kuke nan ma Allah zai ce da su su amma kafin a zo ga nan sai Allah ya ba mu taqida ta'idar qada wal qadar da ke musanta mai imani da ita kuma musamman take nufi da kaddara Allah ya ce walau shi ila da mun so la ataina kullu nafsin huda da mun bai ba kowace rai shiryata haka kenan Allah bai so ya ba wa kowace rai shirya ta zama shiryayya ba Allah ya shiryar da wasu ya batar da wasu yubillu man yasha'u wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda yaso shiryarwa yana batar da wanda yaso batarwa haka nan a wata da yace walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijin ka yaso da wanda ke bayan ka gaba dayan su kakkab da su yi imani amma ba haka Allah yaso ba don haka Allah shike shiryar da wanda yaso duk wanda kuma ya shiryu Allah ne ya shiryar da shi a suratul qasas mun kawo ayat da Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda ka so shiryarwa amma Allah shi ke shiryar da wanda ya so shiryarwa haka na wata rana cewa laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha shiryar su ba hannunka take ba amma Allah shi ke shiryar da wanda ya so shiryarwa don haka wanda ya kamata mu sani cewa shiriya ta Allah ce kuma Allah ya shiryar da bayinsa wasu ya shiryar da su wasu kuma ya batar da su to inda ake samun matsala a nan shine rashin sanin hikima me yasa Allah ya shiryar da waɗanda ya shiryar kuma ya batar da waɗanda ya batar kaga ba manzo Allah yake yin abubuwansa ba Allah yana abubuwansa cikin hikima to amma me sai hikimar ba mu santa ba babu wanda zai ce maka ga hikimar da ta sa Allah ya shiryar da waɗannan ya batar da waɗannan amma shi Allah bai yin abinsa sai da hikima don haka abin da ya kamace mu shine mu sallama wa Allah hikimarsa bi yadda da abin da ya faɗa mana to idan muka yi haka mun kubuta kan yadda Allah shi ke shiryar da wanda ke so shiryarwa ya batar da wanda ke so batarwa me yasa ya shiryar da waɗannan me yasa ya batar da waɗancan ba mu sani ba iyaka mu bi kauya ga Allah da Allah zai gaya mana hikimar kaga da dole za mu san cewa falillahi alhujjatul baligha ta buga wa dalibai misali adina ce masa misali malami ne na karantarwa musamman malaman jami'a wanda aka fi sa masa yau yana karantarwa sai ya saka doka ya ce daga yau na sa doka duk yaron da ya shigo bayan na shigo aji to ba zai shiga aji ba daga yau duk wanda ya shigo bayan na shigo ba zai shiga aji ba shige na ka tafi washe gari aka zo ɗalibai da yawa suka riga shi zuwa a kore su sai wasu suka zo daga baya haka da mutum ya taku aji sai ce koma da ya tako aji sai ce koma har aka zo ga wata yarinya kuma dan ta kalmar ta bas 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 wala ya daga kai ya kalle ta sai ya kura kai sai ya ta wuce ta ne ta zauna da ce za ku tsaka ga malamin da sai za ta ga malamin da bai da adalci ko malamin da dai wallahi almusta'an da ce ki daga baya sai ni malami ya muku bayani yace ko da kuka ga na kori yaran nan din na tabbatar lokacin da dai jawabin nan jiya suna aji suna aji ita kuma wannan yarinyar na tabbatar ba ta nan ba ta san me na faɗa ba to kun ga tana da wuzuri kaga mallai faɗo wannan yana da hujja yana da hujja da hikima da ta sa ya bar wannan yarinya ya hana wannan ta ba ga abin da za a duka farko cewa ai mallai yayi sakai yara da yawa sun zo ya ce duk su fita ba wannan da ya buke yarinya ce ya kyale ta zo ta zauna kuma sai ya kalle ta sai ya kauda kai ya kyale ta da wuce ba ga yanzu aka san hikima ya kai ce lalle malam yana da hikima da ta sa ya bar wannan to kaga wannan fa gare mu kenan nan yankuda idan ba mu san hikima ba sai mu kore abu mu ce ai an yi rashin adalci ai an yi kaza amma dan da za mu tsaya mu ji hikimar to muna iya gamsuwa to haka nan duk abin da Allah ya yi Allah ya bata da waɗannan akwai hikima da ta tabbata da su shi ya sani mu ba mu sani ba mu a tunaninmu ya wuce wannan shi yasa mu'tazilawa kungiya ta mu'tazilawa da gina al'amuran su na addini da hankali da tunani ba sa lura da ayoyin alqur'ani ko hadisi duk da yawan waɗannan ayoyi haka suka yi durr suka ture su suke su ba su yadda Allah ya kaddara komai ba duk inda Allah ya ce yana shirye da waɗanda ya so shiryarwa ya ɓatar da waɗanda ya so ɓatarwa sai su ba su yadda ba gashi aya ce ta faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akhbirni anil iman yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri sai ba su yadda ne sabu ku imani da kaddara ba sai ce ai su anasa tunani duk wanda ya imani da kaddara to ya dingina wa Allah rashin adalci dan haka su ne ahlul adl shi yasa daga cikin wannan din shirin mu'tazilawa akwai abin da suke kiran shi adalci ne justice cewa su ne ma'abota adalci ma'ana su ke jingina ma Allah adalci su suke nuna cewa Allah mai adalci ne saboda gurin su idan har ce Allah ya shi halicci bayi kuma da ya halitta ya shiryar da wasu ya batar da wasu da ta kai ba adalci ba baka ce Allah yayi adalci ba wal iyazu billahi ga san gina akan me akan abin da suka girki ba su nemi sanin menene hikima ba haka rashin sanin hikima kuma hikima nan duk da ka tashi neman ta baka iya sanin in Allah bai bayanin ba cikin alqur'ani bai ce ga hujja da ta sa ko ga hikima da ta sa na shigar da waɗannan na baka gona ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayani ba sannan kuma har ila yau Allah bai gina mu akai ba wannan shine muhimmin abin da kamata mu sani Allah bai gina mana ayyukan mu akan kaddara ba domin Allah ya gina mana ayyukan mu kan kaddara da tun farkon Allah ya aiko annabi sai ce to an ka tawo ka raba mutane ka ce wani da wani da wani ku taho ku zo in isa ku da zakon Allah domin ko Allah ya kaddara za ku shiriya ko wani da wani babu kaddara ma ku taho domin ko ku zo ba za ku shiri ba har Allah bai taba aiko annabi da irin wannan sako ba idan annabi ya zo zai kira mutane gaba daya Allah ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله وي ايمان هذا النبي يا كلام متاني غبا في ايمان لو ان دان ما باز سو تبان ايماني با ايرن سو ابو جهل ان الله يا سانس يعني ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه اما الله بي تي ده منذ صلى الله عليه وسلم كان كان ده سو زوا ابو جهل Allah bai ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kai sai sako zuwa ga Utba su Umayya da sauransu ba Allah bai ce kai sai sako zuwa gare su ba saboda me saboda Allah yana ginawa ne akan wannan sako da Allah ya aika kare shi ya aika manzo da shi daga ranar alkiyama Allah ba zai ce ya shiga da ku azaba saboda ya kaddara muku kafirci ba zai ce ya shiga da ku saboda aikin da kai kamar da zamu gani yanzu ku zo ku imana situm liqa'a yawmikum hadha haka kenan azaba Allah yana gina ta akan aikin da kuka aikata ku haka nan sakamako da gidan aljanna Allah yana gina shi akan aikin da mutane suka aikata Allah bai gina sakamako da aljanna ko sakamako da wuta akan kaddara bai gina wa aka haka zai gaya muku ga laifin da kuka yi kuma ku kai wannan laifin kuma bai ta garatsin kanku ba ka jin an tilasta ka ko mutum ya tashi da safe in ka wayi gari sai ka ga abubuwa nan da yawa a gabanka kana da karatu kana da lecture a jami'a kana iya tafiya ko farka ta sai ka diga kana tsakanin abu an fita ne in tafi kuma ga lokaci ya kusan kurewa sannan kuma gashi ina so in je bacci ina so in je guri kaza ina so in je in kawo kuɗi kaza to wanne zan yi kuma in ban je ba karatu zai wuce sai ga kakan da kana tunani daga baya sai ka rinja yadda guda ɗaya ka ce ka na dai gwammaci da yin hakuri kawai da lecture kan ka gura da lafiya kada ka je ka garbo wannan kudi to wannan abin da ka aikata shine abin da Allah ya kaddara maka ba za ka taba wuce abin da Allah ya kaddara ba kuma Allah bai kaddari ka tafi karatu ba a wannan ranar da abin da Allah ya kaddara za ka yi amma ka ko da ka tashi baka san wanda Allah ya kaddara maka ba je ne ko kar in je sai ka tsayar da kanka shawara in yi kaza ka ga bisa ga wannan abin za a kama ka ba ka san abin da Allah ya kaddara maka haka nan su ma mutane ba sa mu'amalantar ka akan abin da Allah ya kaddara maka ba sa yadda ba a zuwa kawai ana zaune ka zo ka ɗauki kuɗi ka kai kan wani ka ce ai Allah ne ya kaddaro maka ka kashe shi kaga ba wanda zai kira haka tunda aka kai baka san Allah ya kaddara maka me yasa bai ce kas kashe kanka kace Allah ya kaddara maka ba to kaga mutane ba su yarda da wannan saboda da kai da su duk ba wanda ya san abin da Allah ya kaddara to da kake nan kaga Allah bai gina mana akan abin da ya kaddara mu ma a mu'amalar mu na yau da kullum ba ma ginawa akan abin da Allah ya kaddara iyaka muna gina abu akan abin da Allah ya kaddara ba abu ya auku idan abu ya auku to shikenan mun tabbata haka Allah ya kaddara sai mu hakuri duk abin da ya faru to mu hakuri mu bar wa Allah amma kafin abu ya auku zamu dau matakin karewa zamu dau matakin kare abu kaza zamu dau matakin kaza duk da haka abin ya auku to kuma mun tabbata kama kaddara ba a iya wuce ta to wannan shine abin da ya shafi kaddara Allah ya sa mu da shi sai Allah ya ce fadhuqu bima nasitum liqa yawmikum hadha qanana saboda man cewa da kuke da saduwar wannan yini ya ku kun fita batun sa akalan nasiya fita batu da ku kun fita batun wannan yini kun fita batun ukuba da za a yi kun fita batun cewa za a tada ku batun ranar alkiyama duk kun yi watsi da shi kun ce kariya ne ba zai auku ba ta su ya ce duk kun watsar Allah ya ce to ga ta nan ta auku to ai ta wannan da kuke yi kun dan na sa kuma kun wannan kun tawa Allah ya ce inna nasiinakum lalle mu mun manta ku ma'ana mun fita batun ku saboda Allah bai mantuwa Allah ya ce ma kana rabbuka nasiya shi Allah ya ce nasullaha wa nasiyahum sun mance da Allah sai Allah ya mance da su ma na ya fata batun su ba mantuwa ba domin Allah ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa ta da yake cewa an mance da su daga dukkan alkhairi amma ba an mance da su daga sharri ba kuma mantuwa din na tara Allah bai fata batun su ba Allah ya ce wazuku azabal khuldi kuma kun ana azabar dawwama al khuldi dawwama ma'ana azabar dawwama azaba madawwamiya an gane shine azabal khuldi azabar dawwama al khuldi dawwama to da ka kudan da azaba wacce ba ta da lokacin karewa kuma ba ta da yinin karewa wannan dan dana za ku yi shi ne bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuka kanje kuke aikata ba saboda kaddara da Allah ya muku ba a fata fahimci wannan kun ga ba da cewa ba Allah ya ce wato shi ina la ataina kullu nafsin hudaha to azabar da Allah zai muku ba ya gina muku ita bane akan abad da kaddara muku da rashin ba ku shiriya ba zai muku azaba ne saboda aikin da kuka yi dan haka Allah yana gina azaba akan aiki ba akan kaddara ba yana gina sakamako akan aiki ba akan kaddara ba amma mutum zai yin wani aiki face wannan aikin yayi daidai da abin da Allah ya riga ya kaddara ga abin da zai tun kafin ya halatti kuma da kasa da shekaru 500 kamar yadda muka hadisi san Amr bin al-As wannan shine lokacin ku to lokacin insha Allah zamu tsaya nan Allah ya kai mu gobe sai mu dora walhamdulillahi rabbil alamin
insha Allah Allah ya saka malam alkhairi da mu da muka saurara yau muna 24 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ku zama Madina shekara 2243 akan Allah wannan yana tambaya dangane da bambanci tsakanin wato ainihin kunuti na wutubi da kuma na nawazir domin ya ce ya san Allahumma hadina fi man hadait shine ainihin tare da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ainihin kunuti wanda ake yi na wutubi to haka ko akwai ƙarin bayani dangane da wannan akan Allah
kunuti na nawazir kaga addu'a ce ake yi ta Allah ya halakar da ko Allah ya tsare wani bala'i ko Allah ya tungude kafirai duk waɗannan suna cikin kunutin nawazir kaga ana yin shimfiɗa da wannan kuma kawo abin da duk ake so a kawo ana iya kuma tafiya kai tsaye da dama addu'a ce ake so kai tsaye ake da ita amma wannan addu'a da ya kawo sigar nan da ya kawo ita ce sigar addu'ar kunuti na wuce wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma na nawazil shi ya tafi kawai kai tsaye zuwa ga addu'ar da za a yi Allah ka tsare mana kaza Allah ka kare mana kaza Allah ka shiga tsakanin mu da makiya Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda suka mana kaza ya Allah ka dau fansa a kansu Allah ka kare mu daga kaza to ire iren waɗannan su ake ci a addu'ar da nawazil wallahu a'lam shi kana ta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh